الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا 75 لدافن الأدب المفرد مع الإمام البخاري كما زامي قوكارن كارنتا حديثي قداؤكو إن شاء الله لذا حديثي داريوكو دا 85 وحديثي داريوكو دا 87 وننرسي yana bayani akan ƙarairaki waɗanda aka sassauta hukunci a kansu akwai ƙarairaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta hukunci a kansu babi na 179 babu yunmi khairan bainan nasi al-imam al-bukhari yace wannan babi yana bayani akan isar da alkhairi a tsakanin mutane gana ta isar da alkhairi a tsakanin mutane haddathana abdullahi bin salihin qala haddathani al-layth bin sa'd al-fahmi qala haddathani yunus bin yazid al-ayli bawa muawiya bin abi sufyan al-umawi allah yakara masa yarda an ibn shihab muhammad bin muslim az-zuhri qala الإمام الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن يبان لغير أن أمه ما هي في يرسى إذا أم كلثوم ابنة أقبة بن عبي معيب أم كلثوم أقبة بن عبي معيب شي أقبة بن عبي معيب يلا لكتكين ولندسك في سنة تكيية رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم ana cewa shi ne ba mutum guda wanda ya tofa yawo a fuskar manzon Allah mahaifin ita wannan da tarwaito hadisin nan ita ce ummu kulthum uqbatu bin abi mu'ayyib tarihinsa yana cikin littafai da dama bar misali siratu ibn hisham a mujallal na farko shafi na 361 a yakin badar Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin haka kashe shi malabai suna cewa a kansa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta 27 ta suratul furqan wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi yake cizon hannunsa ya kulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila yana kaito ina ban riki wani tafarki ba sabanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abin mamaki da ke Allah madaukaki yana fitar da merai daga jikin matacce wannan mutumin da ya tsananta kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yarsa ummu kulthum ita kuma musulma ce wanda tun ana garin makka tun kafin hijira daga baya ta dawo madina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-zahabi cikin siyaru a'lamin nubala a mujallar na biyu shafi na 277 ya ce aflamat bi makka, ita ummu kulthum ta musulunta a garin makka, wa baya'at, kuma ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a, wa lam yatahayya laha hijratun ila sanati sab'in, amma ba ta samu damar hijira ba har zuwa shekara ta 7 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ba ta samu damar hijira ba, tana zaune a garin makka. Wa kana khurujuha zaman sulhil hudaybiya, a lokacin da ta shirya za ta yi hijira ta bar makka ta dawo madina, wannan lokaci kuma ana cikin sulhu tsakanin mutanen makka da annabi sallallahu alaihi wa sallam, sulhun da ake kiransa sulhul hudaybiya, wanda aka yi shi a shekara ta 6 daga hijira a watan zulqa'ida, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi umara, kafiran makka suka hana shi shiga gari. Al'amari ya kai ga aka rubuta yarjejeniya na zaman lafiya, wanda yana ɗauke da darussa da dama. Malamai sun yi maganganu a kai, kamar Ibnu Taymiyya cikin Minhajus Sunnati Nabawiyya a mujallar na biyu shafi na 231. Imam Bukhari ya kawo hadisi wanda ke bayani game da ainihin sulhun da aka yi a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka, yana kitabu shurut, babu shurut fil jihad wal musalaha ma ahli al harbi wa kitabati shurut, da kuma sahihu muslim kitabu jihad wa siyar, hadisi na 2784. Wanda sharuɗan da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sharuɗa ne na son kai, akwai zalimci, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda. Daga ciki abinda suka yi sharadi da annabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la ya'tika minna rajulun, duk wani mutum da ya sake barin garin makka, wa in kana ala dinika illa radattahu ilayna, ko da musulmi ne ya yi hijira daga makka, to dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi daga madina ya dawo makka. Yana daga sharuɗan wannan yarjejeniya na zaman lafiya da aka kulla tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka, la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu ilayna, duk wanda ya saura daga makka ko da musulmi ne ya dawo madina, to dole ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai da shi. Wa anna man ja'a minkum lam naruddahu alaikum, wanda kuma ya bar madina ya yi ridda ya koma makka, to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon binsa, kuma su za su karbe shi ya zauna lafiya. Amma su fa in wani ya yi hijira daga makka ya dawo madina, dole annabi ya bai da shi. Amma idan mutum ya yi ridda ya dawo makka, dole annabi ya kyale shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haya, saboda sanin abin da zai auku nan gaba, akwai nasara cikin wannan abin da suka kulla. Duk da cewa sahabbai sun nuna damuwarsu, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankulansu. To lokacin da ita ummu kulthum din nan ta musulunta ta yi nufin hijira daga makka zuwa madina a shekara ta 7, gashi an kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka a shekara ta 6. Yarjejeniyar ko ita ce duk wanda ya hijira daga makka ya dawo madina, to annabi ya mai da shi. Akwai hadithin al-miswar bin makrama da marwan bin hakam wanda suke magana game da wannan sulhu da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam, annahum istalahu ala wad'i al-harbi 10 sinin, an yarda za a daina yaƙi tsakanin makka da madina tsawon shekara 10, wanda shi ne fahimta mafi inganci, ya amanu fi hannas, mutane su zauna lafiya. Hadithin al-imam Abu Dawud. Sai ga ummu kulthum ta yi hijira ta bar makka ta zo madina, saboda haka akwai ƴan uwanta guda biyu, babansu ɗaya Al-Walid da kuma Imara. Fama zala hatta qadima al-Madina, ba su gushe ba, tafiya suke daga makka sai da suka iso madina, suna zuwa su samu damar haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad filana bi shartina, ka tuna sharadin da muka kulla da kai, duk wanda ya bar Makka ya zo Madina a mai da shi, to mun biyo ƴar uwanmu ita ce Ummu Kulthum, a ba mu ita mu koma Makka da ita. Ita kuma ta ce a taruduni ya Rasulullahi ilal kufar, ya Rasulullahi za ka mai da ni ga kafirai. ‘Yan uwanta ne, amma imani ya yi ƙarfi a zuciyarta. Ya Rasulullahi yanzu za ka mai da ni ga kafirai, yaftinuni an dini wala sabrali, za su samu shi suna game da wannan addinin na kuma ni ban da haƙuri na ya ƙare. Shekara nawa tana cikin azaba, tana zaune a garin Makka ba ta samu damar hijira ba. Wahalun nisa'i fi dha'fi ma qad alimta, halin da mata suka shiga a garin Makka na rauni ka riga ka sani ya Rasulullah, ka banni in koma. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa a lokacin saboda ga yarjejeniya da akai ga ita wannan mata ta zo. To amma da ke Allah subhanahu wataala ya yi nufin batar da basiran kafirai a lokacin da aka zo rubuta wannan yarjejeniya, aka kawo suka sa lafazi la ya'tika minna rajulun, babu wani mutum da zai zo wurinka sai ka dawo mana da shi. To ita ko wannan mata ce, kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci sai ga sako daga Allah subhanahu wataala. Aka saukar da suratul mumtahina a dalilin ita wannan mata. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinuhunna, ya ku wadanda suka yi imani, idan mata masu imani suka zo gare ku suna ƙaura daga wani gari zuwa Madina, ku yi musu jarabawa. Duk da cewa Allahu a'lamu bi imanihinna, Allah shi yafi sanin imaninsu, amma ku jarabta su. Fa in alimtumuhunna mu'minati, idan alama ta bayyana cewa waɗannan mata mu'minai ne, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, kar ku mai da su ga kafirai. La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum, babu mai halatta ga wani. Mata musulmai ba su halatta ga maza kafirai, maza kafirai ba su halatta ga mata musulmai. Wa atuhum ma anfaqu, idan matan suna da aure suka yi hijira suka dawo Madina, to sai ku mayar ma waɗannan mazajen nasu sadakin da suka biya. Wala junaha alaikum an tankihuhunna, ba laifi bane don kun auri waɗannan matan, idza ataytumuhunna ujurahunna, idan kun ba su sadakinsu. Wala tumsiku bi ismil kawafir, ya'ani innahal mu'minina anil maqami ala nikahil kawafir, kada ku yi riko da igiya na kafirci, shine abin da Allah madaukake ya faɗa. Don haka yasa babu aure tsakanin mace musulma da mutum kafiri, namiji kafiri ya auri mace musulma, babu wannan a musulunci. Aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukake da kansa ya faɗa, wala tumsiku bi ismil kawafir wasalu ma anfaqtum, kuma ku nemi a baku abin da kuka bayar na sadaki, inda matan ku za su yi da su koma Makka, kaga aure ya kare. Wali yas'alu ma anfaqu, shi su ma kafiran Makka su nemi a basu sadakin da suka bayar idan matansu sun musulunta sun dawo Madina, saboda aure ya kare. Kaga kenan babu aure tsakanin musulmi da mace da ta yi ridda, babu aure tsakanin musulma da kuma kafir. Zalikum hukmullahi yahkumu bainakum, wannan fa hukunci ne na Allah da yake tsakaninku, wallahu alimul hakim, Allah shine masani, Allah shine mai iya hukunci. In ka dubi fatawar lajna mujallal na 18 shafin 273, ya tabbata cewa babu wani malami a tarihi wanda ya halatta aure tsakanin mace musulma da namiji kafiri, babu wannan aure. Amma abin mamaki akwai waɗanda suke kulla shi a yanzu, za ka ga mace ce musulma amma tana auren wani kafiri. A musulunci babu wannan aure, iyaka abinda ta yi zaman zina, amma maganar aure babu shi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi a yi jarabawa. Fakana ya kuru, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan waɗannan mata, Allahi ma aka raja kunna illa hubbullahi wa rasuli, tsakaninku da Allah babu abinda ya sa kuka baro Makka sai kawai son Allah da son manzonsa wal Islam da son addinin musulunci. Ma kharajtunna li zawjin wala malin, bako bar Makka saboda kwadayin ku auri wani a Madina ko kuma saboda ku samu wata dukiya ba. Fa idza kunna zalika, idan matan sun ce kware ko ya Rasulullah, lam yurji'hunna ila al-kuffar, manzon Allah bai mai da su ga kafirai. Abdullah ibn Abbas yace wa kana yaruddu man ja'ahu min ar-rijal, amma idan maza ne suka zo sai manzon Allah ya mai da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu, Allah zai sama muku mafita ba da dadewa ba, ba a wuce shekara uku ba su da kansu kafiran suka warware alƙawari, wanda dalilin warware alƙawarin zaman lafiya ya zama nasara a dalilinsa Makka ta zama garin musulmai har tashin kiyama, ba a shekara goma din ba. Wa ya hadithu man ja'akum minan nisa ba'da al-imtihan wa yu'ti azwajahunna muhurahunna, idan mace ta yi hijira to mijinta za a aika marsa dakinsa domin aure ya kai. To ita al-Imam Zahabi yace ita Ummu Kulsum da tazo Madina, lam yakul li ummi kulsum bi Makka zawjun, dama can ba ta da miji. Kaga abu ya zo cikin sauki, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da aya kada a mai da ita, shikenan tana garin Madina. Fata zawaja ha zawju bin Harisa, zawju bin Harisa shi ya aure ta da farko, ba su dade ba, kuma tallaka ha rabuwa ta shiga tsakani. Fata zawaja ha Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ya aure ta, sai ta haifa masa yara biyu, Ibrahim da Humaid. Humaid din nan shi ya rawaito hadisin da muke karantawa, yana cewa mahaifiyarsa ce ta ba shi labari. Kaga kenan Humaidu dan Abdurrahman bin Auf ta haifa masa yara biyu, da Ibrahim da Humaid. A lokacin da Abdurrahman bin Auf ya rasu, sai ta auri Amr bin al-Asi, yana tare da ita. Allah ya karbi ranta a zamanin Sayyidina Ali bin Abi Talib yana halifanci. Kuma abin mamaki cikin ikon Allah, ɗan uwan nata ma da suka biyo sawunta su ma Allah ya nufe su da musulunta lokacin da aka yi fatu Makka. Wannan yana cikin Tarikhul Islam na al-Imam Zahabi a mujallar na farko shafin 252, da kuma Al-Kamil fi Tarikh na mujallar na uku shafi na 74. Ya ce akhbarat, mu ci gaba da karatu. Mahaifiyarsa Ummu Kulsum ta ba shi labari, waye kenan Humaid, ɗaya daga cikin yaran ta biyu. Ta ba ma Humaid labari, annaha sami'at rasulullah, ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yana cewa laysal kazzab, ba maƙaryaci bane, wato ba mai ƙarya bane, alladhi yuslihu bainan nas, wanda yake kokarin shirya tsakanin mutane. Fa yaqulu khairan, sai ya faɗi alkhairi saboda ya shirya tsakaninsu. Aw yunmi khairan, wanda shine ya tafi asalin hadisi. Aw yunmi khairan, koko ya isar da alkhairi, ba mai ƙarya bane, wanda ke kokarin shirya tsakanin mutane. Fa yaqulu khairan aw yunmi khairan, ya faɗi alkhairi ko kuma ya isar da alkhairi. Wannan sabanin da aka samu na wanda ya rawaito hadisin ne, ya manta wace kalma ce, shin ya faɗi alkhairi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita Ummu Kulsum take faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ko kuma ya isar da alkhairi ne. Bayan ta faɗi haka, kala sai ta ce, wa lam asma'ku, ban taɓa jin Annabi sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi shay'in, yana sassauci game da wani abu, mimma yaqulu nasu min al-kadhibi, dangane da ƙarya da mutane ke faɗa ba. San taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci game da ƙarya, don akwai salon ƙarya ta maganganun mutane. Ban taba ji ta salon maganganun mutane wata ƙarya da Annabi ya sassauci a kanta ba, illa fi salatin, sai dai ƙarerraki guda uku, al-islah bainan nas, ƙaryar da aka yi saboda a shirya tsakanin mutane, wa hadithin rajulin mar'atahu, da zancen mutum ga matarsa, wa hadithin mar'ati zawjaha, da zancen mace ga mijinta, hiran mace ga mijinta, hiran miji ga matarsa, da gyara tsakanin mutane. wannan riwaya da ta zo cikin al-adabul mufrad ita ma ta inganta tana silsilatu sahiha hadisin 245 amma asalin hadisin ya zo cikin sahihul bukhari yana kitabu sulh babu laysal kadhibu alladhi yuslihu bainan nas laysal kadhibu alladhi yuslihu bainan nas sunan babin kenan a cikin sahihul bukhari hadisin yana sahihu muslim kitabu birri wasila babu tahrimil kadhibi wa bayanil mubahibin sunan babin al-imam muslim yace bayani game da haramcin ƙarya da bayani game da ƙarerakin da aka halatta ƙarerakin da aka halatta kuma abin sha'awa shine wannan shine kadai hadisin ummu kulsum da zaka samu cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim shine kadai hadisin da suka ruwaito daga gare ta hadisin yana al-musnadul imam ahmad yana sunan abi daud kitabul adab babun fi islahi zatil bayn sannan akwai hadisi kuma wanda Asma'u bintu Yazid ta ruwaito baya ga ita wannan mata ummu kulsum Allah ya kara musu yarda shi ma hadisin nata yana kama da hadisin muka karanta yana sunan Tirmidhi kitabul birri wasila babu ma ja'a fi islahi zatil bayn an Asma'u binti Yazid qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin Asma'u binti Yazid tace manzon Allah ya ce لا يحل الكذب الا في ثلاثه قريا بات حلالتا sai dai cikin abubuwa guda uku kaga ya dace da hadisin ummu kulsum yuhaddisu ar-rajul imra'atahu liyurbiyaha mutun ne yayi zance da matarsa dan ya kwantar da hankalinta dan ya sa ta yarda da shi nabi al-kadhibu fil harb yin qariya a lokacin yaki na uku al-kadhibu li yusliha bainan nas yin ƙarya don a shirya tsakanin mutane qala sai tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane ma yahmilukum an tatabu ala al-kadhib me ke sa kuna wato garaje wajen yin ƙarya me ke sa kuna saurin yin ƙarya ka tatabu al-farashi fil nar kamar yanda kwari suke gaggawan shiga wuta kamar idan ka kunna wuta da daddare za ga kwari suna zuwa suna fadawa saboda suna son haske ba san wuta ne ba da sun zo su fada kamar malam bude littafi butterfly da sauran kwari su ake kira al-farashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mutumin da ke sha'awar ƙarya da kwaro wanda ya hangi wuta a cikin dare yana garajen ya fada shi bai san mutane ba wato wanda ke gaggawan yayi ƙarya yana kamar mutumin da ke kan kai kansa wuta kuma a guje ba ma cikin abin nan tsanaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-kadhibu kulluhu ala ibni adam haram ita ƙarya gaba ɗayan ta haram ce ga ɗan adam inji Asma'u binti Yazid annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ƙarya baki ɗayan ta haram ne ga ƴan adam illa fi salati khifal sai dai ƙarerakin da suka shafi abubuwa guda uku na daya rajulun kazaba imra'atahu mutun ne yayi ƙarya ga matarsa yayi mata ƙarya saboda ya kwantar da hankalinta liyurbiyaha kazaba ala imra'atihi liyurbiyaha wa rajulun kazaba fil harbi da mutumin da yayi ƙarya lokacin da ake yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin yin ƙarya yace fa innal harba khudu'atu saboda shi yaki yaudara ne domin yaki yaudara ne idan ma baka yi ƙaryar ba a lokacin yaki to da ƙaryar za a zalunce ka da ƙaryar za a ci nasara a kanka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ƙarya a lokacin yaki babu laifi wa rajulun kazaba baina muslimain da mutumin da ya ƙarya tsakanin musulmi guda biyu waɗanda suka bata li yusliha bainahuma saboda ya shirya tsakaninsu hadisin Asma'u binti Yazid yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 939 kaga an samu sahabbai biyu sun tabbatar da lallai waɗannan nau'ukan ƙarerake guda uku sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu laifi a kansu akwai hadisin da Imam Malik ya kawo cikin littafin Muwatta yana kitabul kalam babu ma ja'a fi sirki wal kadhib an Safwan bin Sulaim az-Zuraqi مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف شي حميد يارون wannan mata ummu kulthum wanda ya rawaito hadisin ta yana da wani bawa ana kiransa Safwan bin Sulaim az-Zuraki wannan bawan da ya yanta shi daga baya shi ya rawaito wannan hadisin da al-Imam Malik ya kawo cikin litafin Muwatta kaga dai hadisin ya fito daga gida daya anna rajulan qala hadisin ya zama to mursal saboda shi wannan ba sahabi bane wani mutum yace ya rasulullah akzibu imraati shi in yi ƙarya ga matata fa qala sai manzon Allah yace la khayra fil kadhib babu alkhairi ga ƙarya qala fa aada ya saki yana cewa in yi kaza da kaza ga ainihin matata saboda wa aqulu laha in yi mata alƙawari yani a'iduha wa aqulu laha in mata alƙawari zan miki kaza alhali ni a cikin zuciyata na san ƙarya nake amma dan dai hankalinta ya kwanta don da alama tana neman ta yi gore fa qala fi manzo Allah yace la junaha alayka babu ne amma farkon amsar annabi sallallahu alaihi wasallam la khayra fil kadhib babu alkhairi game da ƙarya sai yace in yi alƙawari don haka yasa malamai ke cewa zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ba wai yaje ya ƙarya bane domin alƙawari wa hadha fi mustaqbal alƙawari ya shafi nan gaba ko aina Allah ne yumkinuhu tasdiqu khabari bihi tana yiwa Allah ya hore mar abinda zai tabbatar da abinda ya mata alƙawari ko da dai a lokacin da ya kulla alƙawarin shi a zuciyarsa yana ganin ba zai iya ba to amma kuma tun da gaba ne ba a cewa ƙarya ce kuma akwai fa'ida game da wannan abin da zai faɗa hankalinta zai kwanta wannan yana tanwirul hawalik na al-Imam as-Suyuti sharhin Muwatta mujallad na farko shafin 254 al-Imam Sulaiman bin Khalf al-Baji yana fassarawa da cewa akwai bambanci tsakanin ƙarya da alƙawari لأن ذلك ماضي قريا أبو نيوان دي يوشي القواري با أبو نيوان دي زوغة با يا رسول الله إن يمتع القواري كما ذا الله كباب نيكي سبب القواري فاتا نغريني فاتا الخير قوى شيدا الدعاء سنة بابي قدا هرما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يشي إذن كان فاتا كيويتا سبب إتماع الدعاء إذن متن يفاتا يسامونا أبو ننكبا باما ماكي يساموس don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa izini akai al-litafi al-istizkar na ibn abdul barri shi ma yana sharhin wannan hadisin na muwatta ya kawo bayanin afa'u bin yasar shi ma hadisin sa mursal yace qala rajulun wani mutum yace ya rasulullah hal alayya junahun an akziba imra'ati shin akwai laifi in yi ƙarya ga matata fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yuhibbu allahul kadhib allah bai son ƙarya a ga wancan amsa la khayra fil kadhib babu alkhairi a cikin ƙarya wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la yuhibbu allah al kadhib allah bai son ƙarya fa kana sai yace ya rasulullah astaslihuha ƙaryar da zan yi fa saboda in sulhu tsakanina da ita ne wa astatibu nafsaha ina so in daɗaɗa mata rai saboda hankalinta ya tashi akwai alamar auren mu fa yana neman ya ƙare sai manzon Allah ya ce la junaha alayka babu laifi kaga akwai maslaha a cikin wannan ƙarya da zai mata saboda babu wata mafita sai ƙaryar wadannan hadisai kurum dama za ka yi nazari a kansu ka gane ƙaryar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ƙarya ce wacce cikinta akwai maslaha akwai fa'ida sannan kuma tana da ƙa'ida don haka yasa wannan hadisi yana buƙatar sanin matsaloli guda biyu na farko shine duk malaman sunna sun yi ittifaki akan wannan hadisin hadisin nan yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kuma duk malaman sunna sun ce abinda hadisin ya kunsa ya tabbata daga manzon Allah babu wani malami da ya ja akan wannan don haka kada musulmi ya yi gardama game da wannan hadisi hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarerake guda uku dinnan a musulunci an samu sassauci ta wajen hukuncinsu ƙarerake guda uku ya zo cikin hadisin Ummu Kulthum ya zo cikin hadisin Asma'u bintu Yazid sannan hadisai mursal guda biyu daya na Safwan bin Sulaim az-Zuraqi wanda al-Imam Malik ya ruwaito, dayan shi ma Ata'u bin Yasar yana littafin al-Istizkar wanda ya kawo a sharhin littafin Muwatta. Wadanda malamai gaba daya sun tabbatar da ingancin waɗannan hadisai da suka zo da bayanin cewa akwai sassauci game da ƙarerraki guda uku din nan. To amma abin da ya kamata mu sani shine me ka'idar yin ƙarya, me haddi, ya kamata a ce akwai haddi game da wannan ƙarya. Da zaka lura da hadisan zaka fahimci ma wato haddin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana. Misali a sharh sahih Muslim al-Imam an-Nawawi cikin juz'i na 16 shafin 158 ya dauko bayanin al-Qadi Iyab da yake cewa la khilafa fi jawaz al-qadhi fi hadhihi as-suwar, babu sabani wajen malaman sunna, duk malaman sunna babu sabani gurin su game da cewa ƙaryar da ta zo a surori uku din nan ba haram bace. To amma me ya ka'ida game da ƙaryarkin? Wa amma kazbihi li zawjatihi wa kazbaha lahu, ƙaryar da aka ce mutum yayi matarsa ta yi masa, ba wai kai mata alƙawari kake cikawa bane, la wal murad bihi ibharul wudd, mutum ya bayyana soyayyarsa ga matar shi, wal wa'd bima la yalzam, alƙawarin da bai zama tilas ya auku ba, wa nahwi zalika, wannan babu dai. Bayyana soyayya ga matarka an halatta maka. Al-Imam an-Nawawi ya ce duk malaman sunna sun faɗi wannan, ita ce ka'ida din. Fa amal mukhada'a fi man ima alayhi aw alayha, amma magana da zai yi da matarsa ya mata ƙarya don yaudara ko ya hana ta wani haƙƙinta, wannan ƙaryar haramun ce. Au akhdhu ma laysa lahu aw laha, ko ya mata ƙarya na ɗauke haƙƙin wani ko haƙƙin wata daban ba ita matarsa ba, fa huwa haramun bi ijma'il muslimin, wannan ƙaryar haram ne. Kamar misali mutum ya ma'a matarsa alƙawari, ai idan dai aka zauna lafiya to kishiyar take ma zauna gudun ita. To kaga wannan ƙarya a ransa ya san ƙarya yake mata don hankalinsa ya kwanta ta zauna, amma kuma ai ya shafi haƙƙin wani, don haka wannan ƙaryar ba ita ce aka halatta ba. An halatta ƙarya ne tsakanin miji da mata ga abin da bai shafi haƙƙin wani ba. Idan haƙƙin wani ya shigo ta, wannan ƙarya haramu ce. Wannan duk malaman sunna sun yi ittifaki a kai. Don haka haƙƙin da ke tsakaninka da ita na bayyana soyayya shine wanda shari'a ta halatta maka. Sannan idan babu wata makawa sai ta ƙarya, domin ka dubi hadisai guda biyu da muka karanta a baya. Mutum na farko da ya ce ya Rasulullah, shin yana halatta in yi ƙarya ga matata? Manzon Allah ya ce la khaira fil kadhb, babu alkhairi ga ƙarya. Ashe karon farko ƙaryar haramun ce, sai da mutumin ya nuna wa manzon Allah an kawo fa ƙarshen aure ne, wannan fa bani da wata dabara in ba ƙaryar na mata ba, shine kadai zai sa auren nan ya tabbata. Sai manzon Allah ya ce la junaha alayka, babu laifi gare ka. Kaga ya gwada cewar ba a kai ga yin ƙarya ga mace sai idan babu wata hanya na kwantar da hankalinta sai ta wannan. Mace ba ta da damar ta yi ƙarya ga mijinta sai fa idan babu wata hanya sai dai ta wannan din. Yana cewa wannan ya taho da ijma'in malaman sunna gaba daya. Yana da kyau mu san da wannan ka'ida. Haka ma Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari mujallal na 6 shafin 228, wattafaqu ala anna al-murada bil kadhb fi haqqi al-mar'a wal rajul, malaman sunna sun yi ittifaqi akan cewa ƙaryar da aka ce an halatta mace ta yi wa miji ko miji ya yi wa mace, innama huwa fi ma la yusqit haqqan alayh, ƙaryar da bata kai ga saukar da wani haƙƙi ba, aw alaiha, ko kuma wato haƙƙin da yake kansa ko ita, aw akhdh ma laysa lahu aw laha, ko ɗauko abin da ya zama bai halatta gare shi ba ko gare ta. Idan mutum ya yi irin wannan wato ƙarya ga matarsa to haramun ne, idan haƙƙin wani ya shigo. Al-Imam al-Khattabi shi ma haka ya faɗa cikin Ma'alimu Sunan, saboda hadisin Ummu Kulsum yana Sunan Abi Dawud. Al-Imam al-Khattabi mai sharhi Sunan Abi Dawud yana mujallal na 5 shafi na 139 ya ce kazbur rajuli ala zawjatihi, mutum ya yi wa matarsa ƙarya, aw ya'iduha, ko ya mata alƙawari, wa yumniha, ya sa mata fata, ya sa mata tammani, ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يبين متى سويا في يد أبن دكي تكيرانسا يستديم بذلك صحبتها صبودا يدوم مرد عينهن زمان أورانسا ويصلح من من خلقها كما يسامجارا هالا ينتوانا باب للخي كان يشيوا والله دوني أن كب باني شوك مكي أما أرانك كاسان شوا إنا أفاي دوبون دوباتا وانا بسنفي دكيو kafa dane saboda dai a zauna lafiya ko kuma kamata alƙawarin da bai zama dole a cika shi ba ke miki gane ba ne ina nan a dashe na bude insha Allah nan da shekara biyar zuwa bakwai tare zamu je maka kaga da akwai insha Allah ciki don haka ta yiwu ba a je makan ba ko akwai misalin da al-Imam al-Bukhari ya bayar haka ma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafin sa Tarikh al-Kabir yana mujallad na 4 shafin 152 al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a Sharh as-Sunnah yana al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya mujallad na farko shafi na 45 akwai wani mutum da ake kiransa Ibn Abi Azrat ad-Du'ali zamanin Sayyidina Umar bin Khattab shine babban misalin da ke nuna maka irin ƙaryar da shari'a ta halarta a zamanin Sayyidina Umar bin Khattab shi wannan mutumin Ibn Abi Azrat ad-Du'ali kana fi khilafati Umar yaqla'u an-nisa allati yatazawwajuha idan ya aure mace kana bi sai aji ya bata kulli shine wato sai ya maida mata sadakinta ai ta dawo mar da sadakinsa shikenan ya sake ta wannan shi ake ce ma kullu wannan abu sai yasa mutane suna yawan wato kushe masa fatara lahu fi nas min zalika uhdusa fakarihaha labari ya yadu ko ina ya zamanto ya shahara da wannan siffa aiwani bai rike mata da zaran ya aure mace kuma sai daga baya ayi kullu falamma alima bizalika lokacin da ya samu labarin haka din hankalinsa ya tashi tunda abu ya yadu sunansa yana neman ya baci kowa ya san shi da wannan shaida wai saboda ya kare kanta sai ya kirawo Abdullahi ibn al-Arqam yace don Allah zo mu tafi gidana tare kama bi Abdullahi ibn al-Arqam hatta adkhalahu baytahu ya shigar da shi gidansa bayan sun shiga gida sai ya kira matar shi wa qala limra'atihi da matar ta zo wa ibn al-Arqam yasma shi wannan ibn al-Arqam yana jin abin da yake faruwa sai shi mijin wato Ibn Abi Azrat ad-Du'ali sai ya ce wa matar shi an shuduki billah ina gama ki da Allah hal tubghidina ni shin kina kina ko kina sona fa qalat imra'atuhu sai matar shi tace la tunashidni kar ka hada ni da Allah qala bala yace ni ko na riga na hada ki da Allah sai kin fada ne kaga ga Abdullah ibn al-Arqam yana zaune فقالت تتجى اللهم نعم با شكا بالسنكا انا كنكا با تا يعني يا حد اتدى الله تتجى امر قسكا ابن كيرنتا تتجى والله اني انا كنكا فقال ابن ابي عزرتا لعبد الله بن الارقم فشمي جناتا يتجي ما عبد الله بن الارقم اتسمع كاجا ابن تفضل اكو تتجي ناجي ثم انطلق حتى اتى عمر سيت في bai tsaya ko ina ba sai wajen Sayyidina Umar bin Khattab shine shugaban musulmi kuma kala ya amiran mu'minin ya kai shugaban masu imani yuhaddisuna anni azlimu an-nisa mutane suna zance a gari ne ina zaluntar mata wa akhla'uhunna ina kul'i wato zan zauna da mace sannan kuma yi kul'inta fas'al Abdullah bin al-Arqam amma sami'a min imra'ati ga Abdullah bin al-Arqam nan ka tambaye shi me yaji mata na ta fada min na shiga gida da shi ai yaji irin abin da ta fada min fa sa'ala Umar Abdullah sai na Umar ya tambaye shi Abdullah ibn al-Arqam fa akhbarahu sai ba shi labari yace lalle ya kira ni mun je gidansa ya kira matarsa ya hada ta da Allah shin tana son shi ko tana ko ba ta son shi ita kuma ta faɗi haka فارسل عمر الى امراته سيدنا عمر يتي تو اكرما كان فجاءت سيما تنتظر فقال لها سيدنا عمر يتي متى انت التي تحدثين زوجك انك تبغضينه sai ce matar da aka bar labari kina ga yawa mijinki baki son shi qalat tace ya amiran mu'minin inni awwalu man taba ya shugaban masu imani ne ne farkon wanda ya na tuba wannan kalma da na fada ina tuba ga Allah wa raji' amr Allah na ni ne farkon wanda na koma ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala hasan nayi da shi Allah ka yafe ni sai tace to amma innahu ya amiran mu'minin anshadani billah ana zauna kurum ya shigo da mutum ya kira ni ya gama ni da Allah lallai in faɗa masa gaskiyar abin da ke raina ina son shi ko ba ni son shi fataharrajtu an akziba li kuwa ina kyamar in ce na yi ƙarya domin a wannan lokaci ba ni da wani abu illa in faɗi gaskiya tunda ya nemi sanin abin da ke cikin raina afa akzibu ya amiral mu'minin tace to ya kai shugon masu imani shin kana ganin mutumin da ya fice ina hada ki da Allah shin kina so na in yi ƙarya sai na Umar yake na amkware ko fakzibi ƙarya zaki ya wurin sai na Umar yake an kai tsaka mai wuya babu wata dabarar da ta rage sai dai ai ƙarya don ba abinda za ta yi a wannan gurin illa ta yi ƙarya shine zai sa a zauna lafiya fa in kanat ihda kunna la tuhibbu ahadan idan sai na Umar ya ce idan ɗaya daga cikin ku kuma ta ba ta son wani mumu maza fala tu hadithu bi zalika kar ta gaya masa ba daidai bane in mace ba ta son mijinta kada ta gaya masa sai na Umar ya ce fa inna aqallal buyuti allazi yubna ala al-hubbi gidajen da aka gina akan soyayya daga farko har ƙarshe kaɗan ne in ji sayyidina Umar kuma gaskiya ne walakin nan nasu ya ta'asharu na bil islam wal ihsan za ka ce ya aka yi gidaje za ka samu miji da mata sun shekara 70 50 60 ai abin da ya zaunar da gidan musulunci ne da kyautatawa amma ba soyayya ba ce la gidajen da za ka samu tun daga farko har ƙarshe wato an gina su akan soyayya kaɗan da injifin na Umar bai ce babu ba amma suna nan kaɗan kuma wannan ya dace da ainihin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da take cikin alƙur'ani suratul Rum aya ta 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha li Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga alamar tauhidi abinda ke tabbatar maka akwai Allah ya halicci namiji ya halicci mace wannan tsari da Allah madaukake fitar yana tabbatar maka lallai akwai Allah mahalicci sannan waɗannan ma'aura da Allah ke halitta yayi ne litasunu ilaiha saboda miji ya samu matar da zai aura don haka yasa ya zamanto an yi namiji an yi mace kuma mutum yana samun nutsuwa idan ya zauna da mace waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya saka soyayya tsakaninku da kuma tausayin juna don haka yasa farkon aure soyayya ne karshen aure fa tausayi ne domin idan ka saki matar bayan ka aure ta da shekara 30 wa zai aure ta babu mai neman irin ta saboda haka zaka zauna da ita ne saboda tausayin ta ita ma in ta rabu da kai to zai yi ya ka samu wani wanda sai dai zaman haƙuri din saboda haka yasa tausayi ke sa a zauna zaman aure akwai soyayya ita ce farko amma ƙarshen ta tausayi ne inna fi zalika da ayatin da kawai ya tafakkaruna lalle wannan aya ce ta Allah madaukaki ga masu tunani don haka yasa sayyidina Umar yake cewa idan mace ba ta son miji ba daidai bane ta gaya masa shi ma miji bai dace ya nemi sanin zuciyar matarsa ba wannan haramun ne bai dace ba shi shige ne ga abin da baka iya sani domin Allah shi ya san gaibi Allah shi ya san zuciyar bawa amma tun da ka auri matarka fa ai magana ta kare me na kuma neman sanin zuciyar ta kina so na ko baki so na kaga wannan karambani ne shi ya kawo ga mutum ya dinga sakin matarsa matsala ta farko malamai sun yi ittifaki akan waɗannan abubuwa guda uku babu shakka sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma abu na biyu shine shin banda waɗannan abubuwa guda uku akwai wata ƙarya kuma da take halatta da gairi hazihin matura baya ga waɗannan wato abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai guda uku. Al-Imam an-Nawawi a sharhinsa ga Sahih Muslim juz'i na 16 shafin 158 yace nan ne malaman sunna suka yi sabani, wannan shine yasa nace akwai matsaloli guda biyu da ya kamata mu sani. Matsala ta farko, babu sabani akan waɗannan abubuwa guda uku, an yi ittifaki, wato an yi ittifaki akan su. Babu laifi dan miji ya yi wa matarsa ƙarya, babu laifi dan mace ta yi wa mijinta ƙarya, babu laifi dan an yi ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane, amma idan babu wata mafita sai ta ƙarya din, wanda shine abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misalin sa shine labarin da al-Imam Ahmad ya bayar, da al-Imam al-Nasa'i, al-Imam Ibn Hibban, al-Imam al-Hakim, hadisin Anas bin Malik, akwai wani sahabi da ake kiransa Al-Hajjaj bin Ilab. Al-Hajjaj bin Ilab yana bin mutanen Makka ba su suka, yana da hakokinsa a garin Makka, shi musulmi ne, ya riga ya hijira, idan bai yi ƙarya ba ba zai samu hakkinsa ba. Anas bin Malik yace ista'zana annabi sallallahu alaihi wa sallam an yaqula anhu ma sha'a li maslahatihi fi istikhlas malihi min ahli Makka. Yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya rasulullah, ana iya min izini in yi ƙarya don in kwato dukiya na? Idan ba ƙarya ne ba, don su mutanen Makka ba abinda suke so kamar su ji baƙin labari game da manzon Allah, labari mara kyau, to sai su ji daɗi. Idan kana son a biya ka bashi, to ka ce ai ga wani abu da ya faru da musulmai, sai ce nawa ne bashin ma da ke tsakaninmu, sai ya ciro ya baka, ka faranta masa rai. Ya rasulullahi, babu wata hanya da ta rage in karɓo haƙƙina, wallahi sai ta ƙarya. Manzon Allah ya ce je ka yi ƙarya ka kwaci haƙƙinka. Amma ƙaryar da ya yi a nan, ka ga babu wata mafita ce. Saboda haka da ya zo Makka ya ce, ya ba su labari, anna ahla Khaybar hazamul muslimin haba. Kuna da labari kuwa, Muhammadu da ya gwabza da Yahudawa, ai rugawa suka yi a guje da shi da sahabbai, gudu suka yi. A'a, to saboda haka kowa sai kawo dukiyarsa ya bashi, ya tara abinsa ya bar gari. Labarin nan ya inganta, don haka yasa malamai ke ganin ashe maslaha tana iya halatta yin ƙarya idan babu wata mafita sai ta wannan ƙaryar. Wannan shi ne ƙa'idar, saboda al'amari ne tsakaninka da Allah, ka tabbata babu wata hanya da ta rage maka sai ta ƙarya. Don waɗannan ƙaryarki da musulunci ya halatta, ya halatta ne saboda babu wata hanyar da za a biya buƙatar sai ta hanyar su. Amma malamai sun kasu fashi biyu, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa. Kashi na farko suna cewa huwa ala itlaqi, duk sa'ilin da aka samu wata maslaha babu laifi don an yi ƙarya, idan babu wata mafita sai ta ƙarya ɗin. Kashi guda kuma suna cewa la, waɗannan abubuwa guda uku su ne kaɗai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka ba daidai ba ne mutum ya yi ƙarya, tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da farko yana cewa al-kazibu kulluhu ala ibn adam haramu, ita ƙarya gaba ɗayanta haram ce ga ƴan adam. Sannan sai annabi ya kirga waɗannan abubuwa guda uku ɗin. To amma misalin da ke iya nuna cewa maslaha tana iya halatta ƙarya ko da ba sa cikin waɗannan abubuwa guda uku shine labarin annabi Ibrahim alayhi salam, wanda ya zo cikin wurare da dama a cikin Al-Qur'ani, kamar misali a suratul anbiya aya ta 58 zuwa 63, lokacin da Allah ke bada labarin annabi Ibrahim alayhi salam game da gumaka, faja'alahum juzatan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Annabi Ibrahim ya dauki gatari ya sassare gumakan mutanansa, ya mai da su gutsuntsararru, sai ya bar guda daya babban gunkin, la'allahum ilayhi yarji'un, da fatan su koma ga wannan babban gunkin su tambaye shi in sun dawo, tunda ba sa nan. Annabi Ibrahim ya sassara gumakan gaba daya ya bar guda daya, idan masu gumaka sun taho za su yi tambaya waye wannan, kaga za su dawo ga babban gunki, shi zai ba su labari. Ko kuma wasu malamai suka ce la'allahum ilayhi yarji'un, tana yiwuwa abinda Annabi Ibrahim yayi yasa dalilin da za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su gane bautan gunki shirme ne. Kalu man fa'ala hadha bi alihatina, suka ce waye yayi wannan abu ga ababen bautanmu, innahu la min az-zalimin, lalle yana cikin az-zalimai, duk wanda ya sare mana ababen bauta. Kalu sai waɗanda suka ji Annabi Ibrahim yana aibanta gumakan suka ce sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani saurayi yana ambaton gumakan nan yana aibanta su, babu wanda zai iya wannan aiki in ba wannan yaro ba, dan shi ne duk garin nan mun riga mun sani ba mai kin gumaka irin sa. Kalu sai suka ce fa'atu bihi ala ayunin nasi, sai ku zo mana da shi a idanun mutane, la'allahum yashhaduna, saboda su yi shaida, saboda su yi shaida, wato kada cewa mun kama yaro an masa hukunci na zalunci, a samu shaida shi din ne ko kuwa a'a a kawo shi a idanun mutane saboda jama'a su shaida cewar abinda za a yi masa din ba zalunci ba ne. Kalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, shin kai ne kai haka ga ababen bautanmu ya kai Ibrahim? Kala sai Annabi Ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha, wannan babban nasu shi yayi, ba kwa ganin kananan duk ya sassare su shi kadai ya rage, in ba shi ba wa zai sare kanana, kaga shi ne ya kware su. Fas'aluhum, ku tambaye su mana, in kanu yantakuna, in suna magana ai sun fi kowa sanin waye zalunce su. To anan me zaka ce Annabi Ibrahim yayi ƙarya ko kuwa yayi gaskiya? Me kalmar? To amma ƙaryar ba haram ba ce, ƙarya ce ta halal, don haka ba wai maganar ƙarya, in aka ce ƙarya wato tana da aibu gaba ɗayan sala, akwai ƙaryar da take halalta, akwai ƙaryar da take haramta. Al-Imam al-Qurtubi in ka duba tafsirin waɗannan ayoyi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an mujallal na 11 shafin 209, al-kadhibu huwa al-ikhbaru an ash-shay'i bi khilafi ma huwa alayhi, ƙarya ita ce ka bada labarin abu, labarin da ka bayar ya saba ma haƙiƙa, shine ƙarya. Yana da kyau ka san ta'arifin ƙarya. Shi ko Annabi Ibrahim alayhi salam ba ƙarya yayi ba, yace bal fa'alahu kabiruhum hadha, ga to da ni da ku misali, an tafi an samu gumaka ne da yawa a guri kananan duk an kakkarya su, sai ga babban yana tsaye shi kadai, yanzu wa zai ce ba babban bane ya ci zalimi? Kaga zahiri ya bayar hukunci ne na zahiri, wannan shi ake kira kamar da Al-Imam al-Qurtubi ya faɗa minan ma'arib, wato shine kara, kana nufin wani abu amma ka faɗi wani abu, illa dai target din wani abu kake, khilafu tasrihi min al-qawl, baka fito kai tsaye ka faɗi maganar ka ba, shi ake kira at-tawriya bi shay'i an shay'i, ka rabe ka fake da wani abu don ka bayyana wani abu. Annabi Ibrahim alayhi salam ya fake da sassare kananan gumaka don ya nuna cewa ba su iya kare kawunan su, idan gunki ba zai iya kare kansa ba, to dan me ma za a bauta mishi? Malamai sun yi maganganu akan wato al-ma'ari shine at-tawriya, kamar misali al-Imam al-Husayn bin Muhammad ar-Rajib al-Asfahani cikin mufradatu al-Fadil Qur'an al-Karim yana shafin 560 yana cewa huwa kalamun lahu wa jahan min sidqin wa kadhib, mutum ya faɗi magana tana ɗaukan fuska biyu, fuska guda ƙarya, fuska guda gaskiya, aw zahirun wa batin, ko ko magana tana da zahiri tana da batini, kai tsaye baka ce mata ƙarya, kai tsaye baka ce mata gaskiya. Fa yaqsidu qa'iluhu al-batin wa yuzhiru iradata al-zahir, mutum ya boye ainihin manufarsa amma ya bayyana sabanin abinda shine yayi nufi, shine abinda Annabi Ibrahim alayhi salam ya aikata. Kaga abinda Annabi Ibrahim yayi baya cikin waɗannan abubuwa guda uku din, kuma gashi ya zo cikin Al-Qur'ani, don haka yasa malamai ke cewa ba ukun nan kadai ne abubuwan da suke inganta ya zamanto wato an yi ƙarya domin su ba, ba su kadai ba ne. Idan dai ya zamanto akwai maslaha tattare da abu, babu wata mafita, sai an yi ga haka, to ba laifi ba ne don mutum ya yi ƙaryar, saboda in ma ya kwaci rai, in ma ya tabbatar da wata maslaha da tafi wannan. الامام ابن الجوزي يتي ضابطه ان كل مقصود محمود لا يمكن التوصل اليه الا بالكذب فهو مباح دو وتا قريا ده متن زي يا زمانتو بابو حنيه ده ذا اتشم وانا ابن سي تا قريا sannan abin da ake kokarin a cin masa din abu ne mai kyau yace fa huwa mubahun wannan ba laifi bane in kana zalikal maqsudu mubahun wa in kana wajiban fa huwa wajibun idan abun kuma wajibi ne ya zama ba yanda za a yi ka cin masa shi ta hanyar ƙarya to ya zama wajibi kai ƙarya saboda cin ma wannan abin wa huwa muradul ashab yana magana wanda ابن مفلح يا كاوش تين الاداب الشرعيه هنا مجلد نفرقو شافي نا 12 هكا ان كدوا مواهب الجليل مجلد نبير شافي 278 ان الكذب الواجب هو الذي لانقاذ مسلم اما او ماله كاي قريا سبودا كقواتر مسلمي كاي قريا سبودا كقواتو دوكيار مسلمي ان با كاي قريار با ران مسلمي زي هلكا كاغا قريار انن كنتا زما واجبي شيني ابيندا ابن الجوزي يكي فدا جميل تعريفين قريار ده شريعه تهلتا الامام العز بن عبد السلام لتاه قواعد الاحكام في مصالح الانام لتاه ده يربطا game da kaidoji na usul fiqh yana cewa al kadhibu mafsadatun muharrama illa an yakuna fihi jalabu maslaha aw dar'u mafsada qariya haram ce asali amma takan halal takan zama halal idan ya zama babu wata hanyar da za a jawo wata maslaha ce ta wannan hanya ko kuma babu hanyar da za a kawar da wata cuta sai ta wannan hanya fa yajuzu taratan wa yajibu ukhra wa lahu amsala yace wani lokaci ƙaryar takan zama wajibi wani lokaci takan zama haramun bisa la'akari da dalilin da yasa aka yi ta da kuma hanyar yin ta din shin akwai wata mafita ko kuwa babu idan babu mafita to wannan ƙarya tana halarta ya bada misalai guda hudu bayan ya bada misalai sai yace wa tahqiqu fi hadhihi suwar wa amsalha ان الكذب يصير معزولا فيه ويصاب على المصلحه قريا تكن زما حلال هر ما متين يسامو لادا اكاي اذا اكوي مصلحه التي تضمنها على قدر رتبه تلك المصلحه غرغدن مصلحه غرغدن لادا ما ذاك سامو من الوجوب في حفظ الاموال ابين ده يشافي تران دوكيا ابين ده يشافي تران دوكيا كما مثالي انا نيبان وني ذا احلكا شي idan ka faɗi gaskiya game da wannan mutumi za a halaka shi in ka yi ƙarya zai tsira yin ƙaryar a wurin ya zama dole gare ka don in ba ka yi ba wannan mutumin halaka ce zai yi ya ba da misalai da dama wanda hatta ibn al-Usaymin a sharhu riyadus salihin a mujallar na farko yana sharhin waɗannan hadisai ya yi magana a kai ya ce wa kazalika aidan idza kanat al-maslaha kabira idan maslaha ta zama babba ce kal kazmi fil harb la ba'sa bihi ana yaki dole sai an yi ƙarya li'annahu fihi maslahatun kabira ya bada misali an ta'ati uyunul aduwi kamar misali abokan gaba ya zama sun turo yalleken asiri kafirai ne sun taho daula ta musulmai suna kokarin leke asirin al'umma har ɗaya daga cikin su ya maka tambaya aljaishu kabirun shin rundunar ku tana da girma anan in kace eh tana da girma zai ji tsoro in kace a rundunar mu wato sojojin mu makaman da muka tanada ba su da yawa in ka faɗi gaskiya to ka tona asirin daular ku kuma a dalilin haka za a ci murƙushe kasan ku da yaki sai kaga ƙaryar da zaka yi nan gun Ibn al-Usaymin ce ya zama dole saboda in baka yi ta ba su waɗannan makiya sun turo dallaken asiri ne saboda su san sirrin kasan ku da kuma hanyar da za su yi su ci nasara akan ku yace wa kazalika al-islahu bayna an-nas haka kuma shirye tsakanin mutane kamar misali ya atika shakhsun kad zukira lahu anna shakhsan akhar yaghtabuhu wa yasubuhu wani mutum ne ya tafi ya samu wani yace masa ai wane yana zagin sa a tambaye ka kai ma kana gurin aka zage shi saboda haka sai mutumin ya zo wane an gaya min cewa a gabanka wane ya zage ni yanzu ya zakai shine abin da manzon Allah ya faɗa yunni khairan zai isar da alkhairi tsakanin mutane idan kace eh ya zage ka ka bata tsakanin su idan ka tabbatar da lalle kuma ya zage ka din ya zage wancan mutumin kai ka ji da kunnuwa ka amma in ka faɗa to karshenta za su bata fa yati ilayka wa yaqulu sami'tu anna fulanan qala fi kaza wa kaza wa ana yace kaza da kaza akaina fa taqulu sai kace abadan ma qala fi ka sha'ina lalle da zuya tafi nan mun yi magana ya tafi yabon ka mai bai zage ka ba ni ban je ya kira sunan ka ba kaga kai ƙarya dan ka shirye tsakanin su in ya tafi waye zai ga laifin sa annamimi annamimin da ya kawo gulma wurin sa dan ya bata tsakanin ku shi wannan annamimin shi ya ji kunya kuma shi ne wanda dama ya fi dacewa a ce ya ji kunya maimakon wanda ya kawo karan ya zamanto ya ci bukatar sa tabiya domin dama annamimi yana kokarin bata tsakanin mutane لأن فيه إصلاحا بين الناس كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته متن يما جنا لما تسا حديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودة مثل أن يقول لها ابن الأثيمين التي كمركة وما تكا أنت عندي غالية كنادا كيما أقولينا وأنت أحب إلي من سائر النساء نافسا كفية دمما تندوني النام kaga wannan magana ce na mutum da matarsa kuma shi kansa ya san ƙarya ne dai amma yana yi saboda auren ya kyau irin waɗannan kalmomi na ƙarfafa soyayya ko kuma ai da mata duka da matan duniyar nan suna da hali irin ki wallahi da aure bai mutu ba kai ai wato nayi sa'a kana faɗa mata kuma dole akwai inda ta gaza ai don in kana kaziba ko da ƙarya ka faɗa ai za ta ji daɗi idan ka ce kai wacce akwai tsafta kai to karshen ta gobe sai kaga ta ƙara tsafta din lakin min ajli ilqa'il mawadda wal maslaha taktabi hadha muje babi na gaba babi 180 la yasluhu al-kadhib al-imam al-bukhari ya fara kawo hadisi game da ƙarerake wadanda aka yi sassauci a kan su to sai ya rufe kuma da gaba ɗaya ƙaryar ba ta inganta don ka san asali ƙarya harama sai kawo babi nan la yasluhu al-kadhib ƙarya ba ta inganta wato ba ta kamata bai dace ba haddathana musaddad bin musarhad al-basri qala haddathana abdullah bin daud an al-a'mash shine sulaiman bin mihran an abi wa'il shaqiq bin salama al-majir abdullah bin mas'ud shi sai yace an abdullah yashuru mukan yawaita bayani inda kaji abdullahi kawai ana nufin abdullahi bin mas'ud shi ne babban abdullahi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace alaikum bis sidqi yuriko da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr saboda gaskiya ita ke kaiwa ga cimma halayen kirki wa inna albirr yahdi ila aljanna kuma halayen kirki suke isarwa suke shiryar da mutum har zuwa ga shiga aljanna wa innar rajula yasduqu mutum yakan yi ta fadin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai ya kai ga an rubuta shi wajen Allah wani mai yawan gaskiya ne ashe as-siddiq ba guda ɗaya bane ba wai sayyidina abubakar shine kadai as-siddiq ba sai dai shine mafi girman siddiqai cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya yawaita gaskiya yakan cimma wannan martaba ta as-siddiq Allah ka samu iya wa iyyakum wal kadhib annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku kiyaye ƙarya ku daina ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin ƙarya tana kaiwa ga fajirci wal fujur yahdi ila an-nar kuma fajirci yana kaiwa ga wuta yana shiryar da mutum har ya isa ga wuta Allah ta tsare mu wa innar rajula la yakzibu mutum yakan yi ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi wurin Allah subhanahu wata'ala wani makaryaci ne Allah ka saba mu tare da wannan sifa saboda kowa da irin shaidar da yake samu wurin Allah tabaraka wata'ala duniya kamar makaranta ce duk wani ɗalibi da ke cikinta akwai ainihin matsayinsa a wajen shugaban makaranta wane yana da halin kirki wane yana da halin banza haka duk dan adam yake a wajen Allah mala'iku suna rubuta matsayinka wane mai gaskiya ne wane makaryaci ne Allah ka kyauta ƙarshen mu wannan riwaya ita ma ta inganta kamar yadda ta zo ƙarƙashin hadisi na 6323 na silsilatu da'ifa takhrijinsa. Amma asalin hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul adab, babu kaulillahi ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Al-imamul Bukhari yana fassara wannan aya, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya kodan da kuka yi imani ku kiyaye Allah, ku riƙa kiyaye Allah, ku kasance tare da masu gaskiya, wa ma yunha anil kadhib. Kuma hadisin yana sahih Muslim, kitabul birri wa sila, babu qubhil kadhibi wa husnis sidqi wa fadlihi. Al-imam an-Nawawi yace malamai suna cewa ma'anar hadisin nan ma'anahu anna sidqa yahdi ila al-amali salih al-khalis. Idan mutum yana gaskiya, wannan gaskiyar tana sa ya cimma wato halaye na yin ayyukan kwarai waɗanda Allah maɗaukaki yake karba a dalilin gaskiyar mutum. Wato yin gaskiya, faɗan gaskiya yana da riba. Wal birru ismun jami'un lil khairi kullihi. Idan aka ce yahdi ila al birri, yawan gaskiya tana kai mutum ga halin kirki. Albirru ya shafi duk wani alkhairi. Idan dai mutum yana gaskiya, to zai cimma alkhairi kowane iri a rayuwarsa nan duniya da lahira. Makila albirru janna wa yajuzu an yatanawala al-amal as-salih wal janna. Idan mutum yana gaskiya, to yana dacewa da ayyukan kwarai a rayuwarsa, sannan a lahira kuma ya dace da gidan aljanna. Wa ammal kadhib fa yusilu ila al-fujur. Ita ƙarya, in mutum yana yawaita ta, halinsa, halayensa suna lalacewa da kaɗan da kaɗan, sai a wayi gari ya zama mutumin banza. Don haka yasa ƙarya ba ta da kyau. Idan mutum ya yawaita ƙarya, to sai ta shafi al'adunsa da halayensa. Wa huwa al-maydu an al-istiqama, sai a wayi gari mutum ya karkata, bai son bin tafarkin Allah. Zai zama abin da ke sha'awa kawai shine abin da ya shafi sabon Allah. Saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi ya ce malamai suna cewa wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu ne mu lizimci halaye na gaskiya. Duk abin da ya zama babu gaskiya a tare da shi, ya kamata ka nisance shi. Ko menene? Kaga wannan yana tabbatar maka hatta waɗancan kare daki guda uku da aka ce an halatta, nisanta su shi yafi dacewa. Saboda musulmi ya sabar ma kansa halaye na kirki, ba wai ya sabar ma kansa halaye na yaudara da kuma ƙarya ba. Fa innahu idza tasahala fihi kasura minhu. Idan mutum ya yi sakaci, inji al-Imam an-Nawawi, idan ka raina ƙarya, idan ka raina ta, to sai a wayi gari ta maka yawa. In ka raina girmanta, wa katabahu Allahu li mubalagatihi kazzaban. Saboda yawaita ƙaryan da kake, ko da yake ƙanana ne, a can ana ta rubuta yayi ƙarya, yayi ƙarya, yayi ƙarya, sai can a rubuta maƙaryaci ne. Kai kanan a nan kana renawa, can kuma an rubuta ka maƙaryaci ne. Ita kuwa gaskiya, idan kana kusantatta, za a riƙa rubuta ka wane yayi gaskiya, wane yayi gaskiya, ko da hali ne na ƙunci, ko da hali ne na ƙunci mutum ya shiga. Yanayin da mutum ma zai yi ƙarya ɗin an halatta masa, sai ya yi gaskiya. Wanda shi ne bambancin Ammar bin Yasir da kuma Bilal. Ammar bin Yasir ya furta kalmar ridda saboda azaba. Bilal ya kiya furta kalmar ridda don tsananin azaba. Malamai suke cewa abinda Ammar bin Yasir ya yi daidai ne saboda Allah ya shar'anta, amma abinda Bilal ya yi shi ne mafi dacewa. Komai runtsi ka yi riko da gaskiya, shi ya fi dacewa gare ka. Shi ya sa Abdullah bin Mas'ud gaba ɗaya yake cewa al-kazibu laysa fihi ruhsa. Abdullah bin Mas'ud ya ce ita ƙarya gaba ɗaya babu sassauci a kanta. In kuna so ku san hujja, ku karanta aya ta 119 ta suratu Tauba, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku kiyaye Allah, ku kasance tare da masu gaskiya. Sai Abdullah bin Mas'ud ya ce hal tarawna fil kadhibi ruhsa li ahadin. Shin kun ga wani sassauci da aka yi ma ƙarya ga wani? Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-kadhibu kulluhu ismun illa ma nufi'a bihi muslimin aw dufi'a bihi an dinin. Duk wata ƙarya laifi ne, sai dai ƙaryar da aka yi don a kare rayuwar musulmi, ko don a tunkuɗe wani haɗari da ya fuskanci addini. Kuma Aisha ta ba mu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana cewa ma kana khuluqun abghaba ila ashabi rasulillah min al-kadhib. su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hali da suka fi kyama fiye da ƙarya. Wa laqad kana ar-rajulu yakzibu inda rasulillahi al-kaziba, mutun yakan yi ƙarya daya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yazalu fi nafsihi alaihi, manzon Allah bai gushewa yana jin zafi a zuciyarsa game da wannan mutumi. Hatta ya'lam annahu qad kana qad ahdasa minha tauba, sai manzon Allah ya samu tabbacin mutumin nan ya tuba. In babu tabbas, annabi bai barin bacin rai ga wannan mutumi. Kuma kai ma zaka gane yanda manzon Allah ya canza fuskarsa gare ka saboda kai ƙarya guda, domin addinin gaba ɗayansa an gina shi ne akan gaskiya. Idan ya zama sahabbai suna da wannan sifa ta ƙarya, to gaba ɗaya addinin ya shiga haɗari. Don haka yasa Aisha ta ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da suka fi kyamata cikin halayen mutane fiye da ƙarya. Shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya samu labari kai ƙarya ɗaya, to zaka ga canjin fuska. Sai ranar da ka tuba, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake ma fuska. Akwai riwaya ta al-Imamu Ahmad, Aisha Allah ya kara mata yarda, ta ce ma kana shay'un abghaba ila rasulillahi min al-kadhib, babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kyamata fiye da ƙarya. Wa ma jarrabahu rasulullahi min ahadin wa in qalla, kaga ta ce wa in qalla, idan manzon Allah ya tabbatar kai ƙarya komi kankantanta. Fa yukhrij lahu min nafsihi hatta yujaddida lahu tauba, manzon Allah yana aje ka gefe sai ranar da ka tabbata kai tuba. Sau ɗaya mutum ya yi ƙarya komi kankantanta, to zaka ga canji a fuskar manzon Allah. Hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 973 da sahihu Targhib, hadisi na 2941. Wata riwaya ta ce kana abghabal khuluqi ilayhi al-kadhib, daga cikin halaye na mutane babu halin da manzon Allah ya fi kyamata kamar ƙarya. Wannan riwayar ma tana sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 4618. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu riƙa yin gaskiya a rayuwarmu, mu lizimci gaskiya komai tsanani na rayuwa. Misali hadisin Abdullah bin Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi fala man idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya, idan kana da wasu halaye guda hudu karka damu dan ka rasa duniya. In kana da halaye hudu don baka samu duniya ba, karka damu. Na daya hifzu amana, idan kana da halin tsare amana. Na biyu sidqu hadisi, idan kana da hali na gaskiyar magana. Na uku husnu khaliqa, kana da kyawun hali. Na hudu iffatun tu'ma, ya zama kana da sassauci wajen cin abinci. Hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilatu sahiha, hadisi na 733. Wato wannan ya nuna cewar gaskiya tana daga mafi darajar ni'ima da Allah ke ma dan adam. Idan ka samu wannan shaida maganar gaskiya, to ka samu wata kyauta da Allah yake ba ma yan adam, kyauta mafi girma. Shi yasa manzon Allah ya ce in ka rasa komi amma kana faɗan gaskiya, to ka gode ma Allah. Ka samu duniya karka damu da baka da kuɗi, baka da mukami, ba la, in dai kana tsara amana kana faɗan gaskiya, ashe babban kyauta ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal birra yahdi ila aljanna, halin kirki yana kaiwa ga aljanna. Ya bada misali da hadisin Ubada bin Samit wanda ya kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya ce ibmanu li sittan min anfusikum, kulamun tamin abubuwa guda shida, abmanu lakum aljanna, ni kuma na muku lamun za ku samu aljanna. Kumin lamuni kulamunta min abubuwa guda shida, ni kuma na muku lamunin za ku samu aljanna. Addu iza tumintum, idan an baku amana ku mayar. Na ɗaya kenan. Aufu iza ahatum, in kun yi alkawari ku cika. Biyu kenan. Wasduku iza hadastum, ku faɗi gaskiya in za ku yi magana. Sannan wahfadu furujakum, ku tsare al'auranku. Wa gubbu absarakum, ku runtse ganinku, ku daina ɗaga idanuwa zuwa ga kallon haram. Sannan na ƙarshe kuffu aydiyakum, ku tsare hannuwanku. Duk wanda ya tsare abubuwa shida ɗin nan, idan aka tashi a lahira bai samu aljanna bai tambaye ni. Manzon Allah ya ce na masa lamuni. Daga ciki akwai tsare amana, cika alkawari, gaskiyar magana, ya zama za ka faɗi magana mai gaskiya ko ni ɗacinta, kaga an fi kwadaitar da kai yin gaskiya. Don nan dalilin yasa al-Imam Shawkani cikin Nailul Awtar yace wal haqqu, gaskiyar magana ita ce, innal kadhiba haramun kulluhu, ita ƙarya gaba ɗayanta haram ce, bi nususil qur'ani was sunna, saboda nassin al-qur'ani da sunnar manzon Allah, min ghairi farqin bayna ma kana minhu fi qasdin mahmud aw ghair mahmud, koda an yi ƙaryar da kyakkyawan manufa haramun ce. Inji al-Imam Shawkani, wala yustasna minhu illa ma khaffahu ad-dalil, waɗannan abubuwa guda uku su ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta, nan ma aka ce idan babu mafita, mafi dacewa shine a nisanci ƙaryar idan dai akwai halin nisantar ta. Hadisi na ƙarshe, haddathana Qutaiba bin Sa'id al-Thaqafi qala haddathana Jarir bin Abdullah bin Abdul Hamid an al-A'mash shine Sulaiman bin Mihran an Mujahid bin Jabr al-Makki an Abi Ma'mar Abdullah bin Saqbara al-Kufi an Abdullah yana nufin bin Mas'ud qala Abdullah bin Mas'ud yace la yasluhu al-kadhibu, ƙarya ba ta inganta, fi jiddin wala hazlin, da gaske ko a wasa. Inji Abdullah bin Mas'ud, ƙarya ba ta inganta a gaskiya ko a wasa, fi jiddin a halin gaskiya, wala hazlin ko a hali na wasa, ƙarya ba ta inganta. Wala an ya'ida ahadukum waladahu shay'an, ko da mutum zai ma ɗansa alƙawarin wani abu, summa la yunjizu lahu, sannan bai hukunta masa ba, la yunjizu lahu, la ya ƙaubai lahu, mutum ya ma yaronsa alƙawari, bari zan saya ma kaza, sannan bai sayo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana rubuta shi maƙaryaci. Ƙarya ba ta inganta, kar ka ɗauka saboda yaro ne babu laifi don an masa ƙarya, don an kwantar da hankalinsa. Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya da kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu dacewa da tabbata akan tafarki madaidaici. Allah ya kyauta ƙarshen mu, Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa, ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.